This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye kullum a tashoshin radio amfani da Sarauniya da Far'a da Noma da Dalol da kuma Niya FM. Sai kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatar an wayi gari lafiya. Grace Alheri Abuce daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin gabatar da shirin na safiyar yau, Talata 26 ga watan Mayu. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
Mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya buga waya ma Prime Minister Iraki Haidar Al-Abadi a jiya Litini don ya jinjina ma sojojin Iraki. Ministan harkokin wajen Turkiya ya ce gwamnatinsa ta cimma yarjejeniya da Amurka a bisa manufa ta bayar da kariyar jiragen sama ga 'yan tawayen Siriya da ke samun horo don yakar ISIS. Sannan za a fara shari'ar wakilin jaridar Washington Post Jason Raizan a birnin Tehran a yau din nan Talata bisa zargin leken asiri.
Kanin labaran kenan. Masu jiran madafin iko a matakan jihohi da na tarayyar Najeriya suna bayyana damuwa dangane da yawan basukan da magabatansu za su bari baya. Muna da rahoto. To menene gwamnati mai jiran gado za ta iya yi na daban domin ganin ba a koma gidan jiya ba?
Idan shi shugaba na Najeriya ya tsaya tsayin daka, lalle ya ce ga abin da za a yi, kuma bai yadda ya daure kansa a Abuja ba, kullun yana huda da talakawa, yana nuna ma talakawa ga inda nake son kai kasan nan, ina kuna bukata ku bani goyon baya.
Aliyu Mustafa Sokoto kuma zai shigo da shirin tsaka mai wuya, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya buga waya ma Prime Minister Iraki Haidar Al-Abadi a jiya Litini don ya jinjina ma sojojin Iraki saboda abin da ya kira sadaukar da kai da kuma jajircewa a yakin da suke yi da mayakan kungiyar nan mai da'awar kafa daular Islama ISIS a takaice. Ga dukkan alamu, dalilin buga wannan wayar shine a rarrashi Iraki wadda ta kuhula bayan da sakataren harkokin tsaron Amurka Ashton Carter ya faɗi ranar Lahadi cewa sojojin Iraki sun gudu daga Ramadi a makon jiya ne saboda ba su da niyyar yakin, wanda hakan ya sa ISIS ta kwace birnin. Fadar White House ta ce Biden ya sake jaddada cikakken goyon bayan Amurka ga Iraki a yakin da take yi da ISIS, ciki har da shirin hanzarta horarwa da kuma wadata sojojin Iraki da makamai. Biden ya kuma yi na'am da ƙara girke sojoji da ake yi yayin da Iraki ke shirin kai farmaki don sake kwato Ramadi. A halin da ake ciki kuma, jiya Litini fadar White House ta yi ƙarin haske kan abinda wato furucin sakataren harkokin tsaron Amurka Ashton Carter ke nufi da cewa sojojin Iraki ba su da niyya. Wani babban jami'i ya ce furucin takamaimai na nufin yakin Ramadi ne, inda dakarun Iraki suka fuskanci jerin hare-haren bama-baman 'yan kunar bakin wake bayan sun jajirce na tsawon watanni 18 suna ta nakasa ISIS. A wata hira da ya yi da kafar labarai ta BBC a jiya Litini, Prime Minister Abadi ya ce za a sake kwato Ramadi cikin 'yan kwanaki ba ma makonni ba. Ya amsa cewa mayakan ISIS sun fatattaki sojojin Iraki, to amma ya ce yana da kwarin gwiwar cewa sojojinsa za su yunkuro. Kwace Ramadi da ISIS ta yi ya sa dubban mazauna birnin sun arce zuwa birnin Bagadaza. Hukumomin Iraki dai sun takaita adadin 'yan gudun hijirar da za su amince su shiga birnin. Gudun kar mayakan ISIS su rabe da su shiga birnin. Mr. Abadi ya ce irin wannan dabarar ce ISIS ta yi amfani da ita ta shiga ta kwace birnin Ramadi.
Ministan harkokin wajen Turkiya ya ce gwamnatinsa ta cimma yarjejeniya da Amurka a bisa manufa ta bayar da kariyar jiragen sama ga 'yan tawayen Siriya waɗanda ake horar da su don su yaƙi mayakan ƙungiyar nan mai da'awar kafa daular Islama ISIS a takaice. Matluf Gavuloglu, ya gaya wa kafafen yada labaran Turkiya a wani bayaninsa da aka buga jiya Litinin cewa idan babu kariyar jiragen sama, shirin horaswa da Turkiya da Amurka suka sanar don ba 'yan tawayen masu sassaucin ra'ayi sukunin yaƙi ba zai yi tasiri ba. Wakazalika a jiya Litinin ɗin wani jami'in tsaron Amurka ya gaya wa muryar Amurka a birnin Washington cewa hukumomi a Washington na kan wata tattaunawa da hukumomi a Ankara, to amma wai har yanzu ba a yanke shawara ba tukuna. A halin da ake ci kuma da karin gwamnatin Siriya sun kaddamar da hare-hare har sau 15 a jiya Litinin waɗanda suka auna kan mayakan ISIS a birnin Palmyra, a cewar 'yan gwagwarmaya.
Za a fara shari'ar wakilin jaridar Washington Post Jason Raizan a birnin Tehran a yau ɗin nan Talata bisa zargin leƙen asiri a wata kotun da ba za a bar jama'a da 'yan jarida da kuma iyalinsa su je ba. An kama Raizan ne a watan Yulin da ya gabata, sannan aka tsare shi a gidan yarin babban birnin ƙasar Iraki mai suna Iban, wanda ya yi ƙaurin suna saboda haɗarinsa. A mafi tsawon lokacin da aka tsare shi yana keɓani, kuma an ce ya kamu da rashin lafiya. Zarge-zargen da ake ma Raizan ba su da kan gado, kuma babu wanda ya ce a kan abu kaza ne ko kuma su waye yake wa leƙen asirin. Sau da yawa kawai, wato sau ɗaya kawai, aka ba shi wani ɗan taƙaitaccen lokacin ganawa da lauyansa tun bayan da aka tsare shi. Matar Raizan, wacce ita ma yadda jarida ce, wadda ke fuskantar wata shari'ar ta daban, da kuma mahaifiyarsa, an hana su shiga kotun, duk wadda roƙon a bar su shaidi shari'ar. Haka zalika, an ƙi amincewa da buƙatar Washington Post ta bizar zuwa Iran. Dan uwan Raizan Ali ya ce hukumomi na ɓoye shari'ar ce ba wai don dalilai na tsaro ba, sai dai don kawai sun san ba su da shaida. Babban editan Washington Post Martin Baran ya bayyana tuhumar da ake wa Raizan da cewa abin kunya ne kuma shirme ne, sannan ya ce alƙalin da aka sa ya shari'ar ya yi ƙaurin suna a faɗin duniya a matsayin mai tauye haƙƙin ɗan adam.
To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ‘Yan sanda da masu zanga-zangar kyamar gwamnati sun sake arangama a jiya Litinin a Burundi, a daidai lokacin da Amurka da Majalisar Ɗinkin Duniya ke kira ga dukkan ɓangarorin biyu da su koma teburin shawara. ‘Yan adawar sun janye ne daga tattaunawar bayan da aka harbe shugaban jam'iyyar UPD Zedi Feruzi da dogarinsa har lahira a birnin Bujumbura ranar Asabar. Amurka ta yi tir da wannan kisan, sannan ta yi kira ga hukumomin Burundi da su danƙe waɗanda suka aikata su kuma kare sauran 'yan siyasar. Aƙalla wani ɗan zanga-zanga ya samu rauni a Bujumbura, babban birnin ƙasar a jiya Litinin, bayan da 'yan sanda suka buɗe wuta. Kamfanin dillancin Faransa ya kuma ruwaito cewa 'yan sanda sun bindige wani ɗan zanga-zanga har lahira a garin Muyanga, mai tazarar kilomita 60 kudu da birnin Bujumbura. Rigimar ta Burundi dai ta samu asali ne a watan jiya, bayan da shugaba Pierre Nkurunziza ya ba da sanarwar shirin tsayawa takara wa'adi na uku waɗanda ake a takaddama a kai. Labaran duniya kenan, kuka saurara. Masu kula da lamura suna bayyana sabuwar gwamnati da za a kafa a Najeriya a matsayin dama da ƙasar take da ita na gyara kurakuren da aka tafka a baya a fannin siyasa da kuma harkokin gudanar da mulki. Na tambayi Farfesa Samuel Zalanga, wani mai ilimin zamantakewa da rayuwar ɗan adam na jihar Bethel a nan Amurka, a matsayinsa na malamin makaranta, wani maki ne zai ba gwamnati mai barin gado, sai ya bayyana cewa.
Nan ba da maki, a zahirin gaskiya zai zama ba wuya a ce ko C+, wato kaman 50 daga cikin 100 kenan, ko kuma a ce ma abin da ya kasa haka. Na san wasu mutane ba za su so su ji daɗi da yake na faɗa haka ba, amma abin da ya sa na ce wannan ya kamata ba su ƙasa da 50 shine akwai abubuwa da yawa da 'yan Najeriya suke bukata, wanda kuma a zamanin yanzu yadda ƙasashe suke cigaba sosai sosai, kamar menene idan mutum ya karanta littattafai amma mu Najeriya muna baya hakan nan, dan mutane kalilan ne kurin suke da abin biyan bukata a Najeriya, sauran mutanen duk shan wahala suke yi. Shi yasa nace ni zan ba su kasa da 50.
Idan ka lura wannan zabe da aka yi da kuma abin da ya biyo bayan zabe, bayanan da masu kula da lamura suke yi dangane da waɗanda suka kasance ƴan jam'iyyar APC, tsofaffin membobin ƴan jam'iyyar PDP ne da suka nemi wani abu ba su samu ba, suka fusata suka koma jam'iyyar APC saboda haka ba za ta sake zane ba, amma kuma sai ya kasance cewa duk da hakan duk wanda ya tsaya kusan sai ka ce da dama sun yi zaben nan ne ba bisa ga wane ne ya tsaya takara ba, sai dai domin su kada jam'iyya mai mulki. Menene ya sa kake ganin ya kawo haka?
Babban dalilan guda biyu ne. Na ɗaya shi ne a Najeriya shugaban ƙasa yana da iko da yawa fiye da wasu ƙasashe. Yanzu kamar a nan ƙasan, shugaban ƙasan America misali yana da iko, amma ikonsa ba za a ce ya kai na shugaban Najeriya ba, saboda shugaban Najeriya ko kuma shugabannin ƙasashe a Afirka suna da iko da yawa. To abin da ya faru shi ne mutane suna ganin shi shugaba mai barin gado, akwai abubuwa da yawa da ba sa tafiya daidai. To maimakon ya fito ya ɓata rai ya magana akai ya nuna ba haka muke so a gudanar da ayyuka a Najeriya ba, sai ya shiru. To saboda haka abin da ya sa mutane suka jefa kuri'a ma shi sabon shugaban ƙasa shi ne suna zato cewa lallai idan ya ci shi zai wani abu daban. Kuma abin da ya sa suka yi haka saboda akwai wasu abubuwan da ya yi wanda ya sa suke zaton cewa idan ya hau mulki zai yi waɗannan abubuwan, zai ci gaba da wasu abubuwan da dai ko da yake yanzu zai zama daban da yake wannan mulkin siyasa ne ba mulkin soja ba. So wannan yana ɗaya daga cikin babban abubuwan da ya sa haka ya faru. Na biyu, lallai ne akwai mutane da yawa da suka shiga APC kuma da suna cikin PDP, amma idan shi shugaba na Najeriya ya tsaya tsayin daka, lallai ya ce ga abin da za a yi, kuma bai yadda ya ɗaure kansa a Abuja ba, kullun yana huɗa da talakawa, yana nuna ma talakawa ga inda nake son kai ƙasar nan, inda kuna bukata ku bani goyon baya. To wasu mutane kalilan a Abuja ba za su zauna kurin su takura shi su ce masa ai in bai kaza ba bai kaza ba, za su musguna masa ko da yake shine shugaban ƙasa da sauransu.
Madalla Professor Samuel Zalanga kenan, wani a Jami'ar Bethel nan Amurka. Yayin da ake sauran kwanaki uku a miƙa mulki a Najeriya, masu jiran gado na bayyana damuwa kan irin basukan da ke ƙasa. Gwamnan jihar Bauchi mai jiran gado barista MA Abubakar ya bayyana wa wakilinmu Nasiru Adamu Elkaya halin da jihar ke ciki.
Idan ka je jihar Bauchi kwana uku bayan an karɓo kasan jihar Bauchi daga gwamnatin tarayyar Najeriya, watan da aka samu aka biya albashi, kwana uku bayan wannan idan ka je, wata matsala ta miliyan 5 idan ta tashi a jihar Bauchi ba za a iya yin ta ba. Dukkan makudan kuɗaɗen nan da aka karɓa baya, a yau a jihar Bauchi kusan babu abin da za ka iya nunawa na waɗannan makudan kuɗaɗen. Kuma duk da dai a baya na yi magana na ce ba zan yi bincike irin na wannan gwamnati mai shuɗewa ba, amma na yi kuma alkawarin cewa dukkan kwaban jihar Bauchi da aka yi almundana a kansa ko ina ya shiga zan bi in Allah ya yarda sai an karɓo shi.
Wato ma'ana jin layin da za a yi bai shafi kuma abubuwa da suka fito kan takardu waɗanda suka nuna a zahiri gashi ko an nuna murɗiya a wasu ɓangarorin ba.
Ƙwarai abin nufi kenan, muddin shaida ta nuna cewa an yi almundana ko mai kankantar wannan dukiyar, wannan bai shafi wannan jan layin ba, tilas a dawowa jama'ar jihar Bauchi da dukiyarsu.
A nasu gefen gwamnan PDP mai barin gado na jihar Katsina Ibrahim Shema ya bugi kirjin ba abin gwamnatin Sokko Sisin Kobo, kuma zai bar ma kusan naira biliyan 4 a asusun jihar, don haka ya ce baya shayin bincike.
Kwanaki jam'iyyar adawa ta buga gajeriya da ta ce local government council na jihar Katsina duk ba su da kokobo, amma kiliyar da kaga ƙarya ne, tun daga shi ina muku maganar cewa mun saki miliyan 8,500 ga ƙananan hukumomi. To daga sama suka haɗa kuɗin in babu su ce aka yi ayan nama ciwo bashi, ana ciwo mu jihar Katsina bashi, wani ya taɓa zuwa gidan rediyo ya ce na ciwo mu jihar Katsina bashi na miliyan dala miliyan 70,000. To ko Najeriya a ciwo bashi miliyan 70,000 ba, amma aka je gidan rediyon ku ina zo da wasu kafafen labarai aka ce na ciwo bashi miliyan 70,000. Ni kuma na hiɗi na ce ban ciwo bashin ko Sisin Kobo ba. Ɗan mutum ya ce na ciwo bashin Sisin, to ya buga ga jarida mana cewa ga inda na ciwo shi, ga kuɗin da na ciwo, ga inda aka yi da su. To amma sai a zo kawai a gaya mutane a ce ai an ciwo bashi, ai ba a yi aiki ba. To ko mukaho da ya shiga jihar Katsina ya sayi an yi aiki.
A 'yan kwanakin yanayin mika mulki, tattalin arzikin Najeriya ya samu koma baya don karancin man fetur da wutar lantarki da ya sanya bankuna rika rufewa da wuri, kamfanonin sadarwa kuwa na aika sakonnin fadawa halin ne yasu. Nasura da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Gishiri ne maman kaɗe dariyar rana, idan ruwa ya zo sai gishiri ya ji kunya.
To madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo mu a nan Washington na cewa karfe 1 da kwata na asuba. Yanzu kuma ga Aliyu Mustapha Sokoto da shirinmu na gaba.
Tsaka mai wuya.
An hita batun jam'iyya, an ban aikin jam'iyya, an kama kwadanci, an koma gindin masu mulki. OPD ta 2019 ta dawo, in an kake barin mu 'yan jam'iyya mu ba da hukunci ga wanda muke so da wanda ya ci daji, in ba a yi muna haka nan ba za a ci gaba, za a ci gaba da rushewa.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanmu da sadon mu da ku a sabon shiri na tsaka mai wuya. Shin cikin biyu na wayaka da jam'iyyar PDP Buhari ne ko kuma APC?
Sunana Muhammad Hassan, ni ne zababban sanata daga Yobe South a ƙarƙashin jam'iyyar PDP. Kaga dai mutane kansu ya waye, mutane su sun san wane ne ya cancanta. Su yanzu ba maganan kusan mafi yawanci yanzu ba maganan jam'iyya bane wasu suke yi musamman a wajenmu.
Sunana Umaru Lamido Cikaire.
Don masu barna sun yi yawa a cikinmu da mazambata da mabarnata, shi yasa yanzu suke gudu su je su fake karkashin inuwar APC da karkashin inuwar shugaba Buhari.
To yau muke kammala shirin ƙarshe na bin diddigin dalilan da suka janyo faduwar jam'iyyar PDP a zaben da aka yi a Najeriya. A wannan shirin na ƙarshe, 'yan PDP biyu za su gaya mana matakan da suke ganin dole sai PDP ta ɗauke su kafin ta sake farfaɗowa. Ba da ɓata lokaci bari in hannu taku ga wakilinmu na Abuja Nasiru Adamu Ilhikaya, shi da bakinsa 'yan PDP nan guda biyu da ke yin ta cikin gida, wato Faruk Ahmed Gusoshe Timin Rijiya da ko Musa Dala.
To amma mun ga me yasa kuka bari, kuna mulki shekara 16, kuka bari guguwa ta zo ta ture ku? Inde kuna da gini mai ƙarfi, ya za a yi guguwa ta share?
Jam'iyyar PDP ta shiga already. Magana guguwa dole ta shigo saboda an bar jam'iyya an tufarkunce, an bar jam'iyya hannun waɗanda ba 'yan jam'iyya ba. To don haka inda wai cewa su jam'iyyar tana rike da hannunmu, ta zo muna zarge da mazabunmu, muna zarge da dukkan ƙananan hukumominmu. To ko guguwar za ta zo, ba haka za ta zo ba. Ina son in lura da kai. Lokacin da aka ce za a tsaye da shugaban kasa, lokaci ko lokaci bai yi ba, wasu shugabanni ne na kungiyoyin suka zo tun shekara dai da rantsar da shugaban kasa, suka ware bidin har ya kawo cewa ana son a tsaye da shugaban kasa. Abin da wannan, inda jam'iyya na da hukunci, ba za ta hana waɗannan kungiyoyi da suka taso a yi musu hukunci mai tsanani saboda za su warga da jam'iyya. A bari lokacin da aka fito da magana takara, a ba kowa dama ya tsaya takara. Shi ne ya kawo wannan hitar waɗannan gwamnoni. Don da an bar shi dunkule har ran da aka kai zaɓe za a je convention, ko da shi shugaban ƙasa ake son a zaɓa, sai a ba da dama ga kowane mahaluki ya tsaya takara. Sai su tsaya cikin takarar nan, in suka tsaya takarar nan aka yi firamare, wannan daga baya in wani ya hita kaga wallahi alhamdulillah shi ya hita don dai ya wace zaɓe. Amma sai aka kwaci zaɓe, shiga zaɓe da tsaye da ɗan takara cikin shekara guda. Kuma shugabanni shi da an bisa mulki maimakon ya tsawata, kuma ko a bar jam'iyya ta yi magana, ta yi hukunci a kai, ta ba da dama yadda za a yi a ba da kowa dama a baki. Abin da duk ya kawo da wannan matsala, don haka ka ji matsalar da kan kassasa har jam'iyyar PDP aka girgize ta, ga ta da ƙarfi sai aka yanke rassanta daga ƙasa. Ga in ce kana ganin kunnen shi guda-guda-guda yana kuriya guda-guda, har aka kai kunnuwan na tsakiya ne sun kare, rassan na tsakiya ɗaya ne ya rage. Don haka mu ne ya zo rassan da mun kai wanda ya yi shutin ƙasa, ya taɓo ruwan ƙasa, to shi ɗaya ne an ga yake. Amma duk wanda ake wanda ke zuwa ya samo labarin ƙamshi da daɗi yadda yace zai girma, to an sassare. To saboda an hita batun jam'iyya, an hita batun 'yan jam'iyya, an ban aikin jam'iyya, an kama kwadanci, an koma gindin masu mulki, ba abin da ake yi a zanen. Sannan tilasta ɗan takara ko shi yana kawo matsala ga tafiya. Da haka duk jam'iyyar da za ta ce sai ta tilasta mu talaka na wanda zai zaɓa, to wannan zai kawo mana matsala, ko ba za mu ci 2019 ta dawo in an kike bare mu ɗan jam'iyya mu ba da hukunci ga wanda muke so da wanda ya dace in ba a yi muna haka nan ba za a ci gaba da rushewa kuma ina so ya wada ma lokacin mai girma shi General Buhari da yazo da yawan hakuri ita siyasa ko yaushe kana hakuri ana kashi kana hakuri ai ba shi kaza kai siyasa sai ka tsaya cikin jam'iyya ka kai ta hakuri ai wannan hitaicen wannan ya tsallaka na wannan ya tsallaka ai muna mai hakuri muna da muna ya yau an kace mu 2015 na ce mun ka kawo ai mun ka kawo mutanen kwarai aka kawo cewa shi ne dan takarar shugaban kasa
sai Allah ya ji karfe ni da kana nufin Jonathan ba mutumin kwarai bane
a misali ina so in sanar da kai magana Jonathan ai an shaye wannan live tag sai in gaba zai saki fitowa
a dini kana cewa wai in an kawo mutanen kwarai a zabe ne za
ai ban zance ma shugaba na ba na kwarai bane ba zan ce haka ba ai ba na ce shi ba na kwarai bane akan hiyance da yabban wasu ɗan kadagi ɗan bata niya ɗan bata tafiya waɗanda ba su son alheri sai kansu ba su son kowa da tafiya ta kwarai sai kansu su suka zo suka tusa mashi to kaga yawan maganganu na faranci ba abin da za a waje gaskiya ba shi ya bata mana tahiyar shi yasa nace a kawo mutumin da ke jin shawara
Musa Dala karshe ina zuwa Shatima kima kana yawan jin zari ina zuwa Musa Dala karshe ga yadda Shatima ya nuna cewa guguwar nan tana nan in aka kuma yi sake PDP ko da kartar kasar da ake shekara 2019 in Allah ya kai mu ta iya dawowa to zai wuya wannan guguwar kuma kikan ana cewa guguwar nan yanzu Musa da Alakai a ganinka ya za a yi ku sake kaucewa guguwar nan tunda ba ku nemo ruwa da za ku yayyafa ku kawar da ita ba
to ai kamar yadda na gaya maka ne zan koma magana na baya da nayi wato ita wannan guguwa da kake gani inda Allah ya sa a ce an tsaya matsarin nan da aka yi na karba ita ma jam'iyyar PDP tun tsaye da dan takara daga arewa da wannan guguwar ba za ta tasiri haka ba ina tabbatar maka da ba za ta tasiri haka ba amma akwai haushin cewar wannan abubuwa duk da aka yi yan jam'iyya ma da yawa yan jam'iyyar PDP ma ba su zabe ta a takarar shugaban kasa ba saboda wannan magana da aka yi ta zo nan da aka taba saboda haka ko a yanzu idan aka zo da wannan son zuciya za a dada irin maimaita irin wannan a 2019 amma idan aka ce to a dawo da wannan tsari a tafi tare idan aka ce a dan takara daga arewa ne wani shi ma Janaba daga arewa ne ai akwai sassauci wani ma zai ce kai ni ba zan ma je in yi zaɓe tunda duka abin ɗaya ne ai duk mu ne wani lokacin kuma za su ce a bari in je in zaɓi wannan ba wanda zai zo ya ce maka a ka je ka zaɓi wannan bari ya ɗora ma ka lasan saboda ka je ka zaɓi wani ko ya ce zai maka wata mummunar fahimta ko wani zagi ko wani tsinuwa duk wannan abubuwa za a kauce musu.
Musa da Lami ka lasan.
A matsayin ka na Bahaushe ai da Hausa muke magana. To abin da ya ci jam'iyyar PDP kenan a arewa. Wannan magana na kafin da cewa a zabe wanda ba musulmi ba shi kaza da kaza wannan ma ya ƙara raunana. Saboda mu arewa ana ganin kusan kashi 75 ko 85 cikin 100 galibin mu musulmi ne. To amma wannan na san ya yi tasiri amma wasu malamai irin su ga tsayar wasu da su hito su albani zariya su yi magana da wanda yake mataimaki da shugaban kasa duk guda ne babu wata jam'iyya ta islama wannan ana yi aje shi da ba amma abinda maganar da kake in guguwa muna son mu yi magani wannan guguwa mu tsaye da daga arewa da za a dada guguwa baka da dama ka ce ai ba dan arewa bane ko ba wannan bane za ka kawo wata suka ko kirista ne daga arewa aka tsaye da shi za a samu musulmin da ke son shi a wannan yanki na arewa ko da za a soki akan magana addinance a magana addinance a siyasance ko malaman nan da kiristan da musulmi duk su yi bayani cewa siyasa ta al'umma ce kana dama ka zaɓi siyasar da kake so kaga ba da dama a ce a kara addini don haka in muka zo ko 2019 mu zo mu tsaye da ɗan takara tun da wai sai to ta girasro ni yanzu ma abin da nake so wannan convention da PDP ke yi a kara mutane Abuja a tusa musu ra'ayi din in an kaje taron kasa in Allah ya so zan so a washe wannan convention din sai da wani anwani a koma sallah ta baya tun daga mazaba a zabo shugaban kasa a je delegate ward ai ward congress na zaben shugaban kasa a zo local government na zaben shugaban kasa a zo jaha na zaben shugaban kasa a zo zone na zaben shugaban kasa kafin a zo wai a ce a tsara mutane wasu yan kalila da za a dauki kudi ana ba su su je su yi zaben tunari da haka in an kamar da siyasa a grassroots wata zaɓin shugaban kasa kowa a yi inda rigidi in dai kana da membership na kati na jam'iyya sai a ce to je ka zaɓi wanda kake so sai ina son wani dan shugaban kasa sai a jewa sai a tattara kuri'a gaba dai a ce local government ta tara da kai ma yanki na sanata sanata na yanki da kai ma yanki da jiha to kaga ya aka yi haka nan to a tara wasu mutane Abuja duk wani convention duk wannan shirme ne ni shike kawo cin hanci da samu kuma kawo bata tahiya duk ya kawo a zo ana tahiya siyasa a bata tahiya ga wanda ake so sai a zabi wanda ba a so
sai a samu Allah Timurija nan zamu dakatar da wannan shiri na wannan karan Musa Dala ma'aji na jam'iyyar PDP na nan birnin Tarayya mun gode kwarai
mun gode ka
Timurija jam'iyyar to kana daga yanzu kun fara campaign din 2019 kenan
alhamdulillah didi kuna nan daram sai mun kada APC a 2019 insha Allah
duk da guguwar
guguwa wannan ai ta wuce zai yi buhari ba wai zai sake wani tafiya a
nan Timurija wanda wato Faruk Ahmed Gusau wanda yake jami'i ne na jam'iyyar PDP na arewa maso yamma mun gode kwarai masu sauraro sai mun sake gamuwa a cikin wannan shiri na tsaka mai wuya da wannan nake cewa wassalamu alaikum.
To a gaishe ku malamai to jama'a nan muka zo ƙarshen wannan muhawara ta yau in Allah ya kai mu mako gobe jihar Yobe za mu leƙa mu ji abin da yasa har yanzu Adan Maina waziri bai taya Ibrahim Gaidan murnar lashe zaben gona ba da dai sauran matsalolin siyasar wannan jihar.
Mun san an yi zabe ko mun san mun ci zabe mun san an faɗi daga zabe kuma sun san sun faɗi daga zabe wannan ba faɗuwansu na farko bane ba faɗuwansu na biyu bane ko yaushe akai zabe a Yobe faɗuwa suke su gwamnati sun dauki kuɗi sun dankarawa shugaban zaben jihar Yobe ya daga musu kafa suka yi duka irin waɗannan abubuwan waɗanda a kwashe da shi da kansa ya faɗa ya hira da gidajen jaridu duka shi ya gani shi ka gani wani ma ya gani kullum aka yi zaɓe za su je kotu kuma kullum kotun za ta kada su kamar yadda muke kada su a filin daga.
To sai ku dakaci zuwan wannan shiri yanzu dai muna so mu gode wa bakinmu da kuka yi kwanaki kuna jin su wato Faruku Ahmed Gusau Shatima Rijiya da kuma Alhaji Musa Dala da kuma musamman godiya ga shi wakilin namu Nasiru Adamu Hikaya da ya jagoranci wannan muhawara daga can Abuja a madadin su duka ne ni Ali Mustapha Sakwata a Washington DC.
To a gaishe ku kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya buga waya ma Prime Minister Iraki Haidar Al-Abadi a jiya Litini don ya jinjina ma sojojin Iraki saboda abin da ya kira sadaukar da kai da jajircewa a yakin da suke yi da mayakan kungiyar na mai da'awar kafa daular Islama. Dillalan man fetur a Najeriya sun ce sun ci majituwa da gwamnati ta dawo da harkar raba man fetur wadda ta kawo ƙarshen durƙushewar sufurin jiragen sama da hadahalar bankuna da kuma kamfanonin wayar salula. Shugaba Barack Obama ya ajiye furanni a kaburburan sojojin da ba a san su ba a matsayin wani bangare na shagulgulan zagayowar ranar tunawa da mazanjiya wanda ake yi shekara-shekara nan Amurka. Ministan harkokin wajen Turkiya ya ce gwamnatinsa ta cimma yarjejeniya da Amurka a bisa manufa ta bayar da kariyar jiragen sama ga 'yan tawayen Siriya waɗanda ake horar da su don su yaƙi mayakan ƙungiyar na mai da'awar kafa daular Islama.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma shirinmu na hantsi ku ji abin da tsohon shugaban Najeriya Janar Abdulsalam Abubakar yake cewa dangane da shugaba mai jiran gado Janar Muhammadu Buhari da kuma ra'ayinsa kan siyasar Najeriya. Kafin mai sallama bari mu yi gaisuwar ta'aziyya ga Mr. Vince Abdulkarim Osawe mai Refill Hotels a Sokoro Abuja da danginsa duka domin rasuwar ƙanwarsu Felicia Dimba da Allah ya karɓi ranta jiya da safe a lafiyar jihar Nasarawa. Allah ya sa ta huta mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ka Amal Si Garba da ya taya ni gabatar da shirin da Malam Siri da kuma injiniyan mu Jim Harman Alheri ke muku fata alheri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.